نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وقال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال أيضا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا بالمعروف حقا على المتقين. وقال أيضا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال أيضا في سورة آل عمران: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ويقول أيضا جل في علاه: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال أيضا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال أيضا: والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقال أيضا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. دكان يبو دكان جنجنا دغوديا سن تبتا ga Allah. Muna gode masa, muna neman gudunmuwarsa, muna neman agajin Allah da taimakonsa, wanda Allah madaukakin sarki ya shirye shi, shine cikakken shiryayye. Allah ka shirye mu, wanda ya bata ba mai shiryar da shi. Tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda Allah ya turo shi domin ya zamanto haske da fitila ga wannan tawaga da wannan al'umma da wannan yanayi Allah ka kara wannan annabi daraja da kima da martaba ka hada mu da shi a jannatul firdaus bayan haka ya ku yan uwana masu albarka alƙawarin mu da ku shine yau zamu dora a hudubar da take magana akan cewa da'uha fa innaha muntina wato ku watsar da dabi'ar kabilanci domin tana da doyi wannan shine alƙawarin da muka yi to amma wata mai afkuwa ta afkuwarta ta sa dole zamu canja zamu dakatar da waccar huduba sai mun gabatar da ta yau wala Allah sati mai zuwa sai mu dora kuma a wacce muka tsaya wannan qadiyya kuma ita ce mun yi wa hudubar take da cewa rasuwar janar Muhammadu Buhari darusa da kuma ababan nura rasuwar janar Muhammadu Buhari tsohon shugaban kasa darusa da kuma ababan nura wannan shine taken hudubar mu ta yau insha Allah ta'ala na farko dai yana da kyau mu dawo hankalin mu cewa mutuwa ba baban abu bane a cikin mu kuma maganganun da Allah yayi dangane da mutuwa a cikin alqur'ani haka dangane da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama maganganu ne masu dumbin yawa wanda bai yiwuwa a kididdige su ko a kirge su a dan lokacin da yake takaitacce wanda bai wuce minti 30 zuwa 30 da wani abu ba amma bari mu dan koma zuwa ga wasu ayoyi da suka ankara da mun game da wannan babbar masifa wanda ita ce mutuwa wanda ba ta ga babba ba ta ga yaro ba ta ga mai kudi ba ta ga talaka ba ta ga mai mulki ba ta ga wanda ake mulka ba ta ga salihin bawa ba ta ga wanda yake mutumin banza ba ta ga musulmi ba ta ga kafiri babu wanda idan ta zo ba za ta dauke shi ba sai dai in lokacin sa bai yi ba Allah ya faɗa mana a cikin suratul baqara aya ta 94 yace qul in kana lakum ad-darul akhirah kace musu idan gidan lahira gaba ɗaya naku ne kuna gadara ku yan lahira ne ku ne masu fada aje a lahira inda Allah khalisatan min dunin nas banda sauran mutane ku ne zababbun lahira fatamannawul mauta in kuntum sadiqina to ku yi fatan ku mutu mana inda gaske kuke bana duk wanda yake jin cewa lahira hi ne zai kai gaci kuma lahira su ne masu fada aje a lahira su ne waɗanda yan gaba-gaba a lahira a ce wannan meye matsalar ya zai zauna a cikin wannan duniyar yana ta shan wahala Allah ya ce kai fatan mutuwa mana inda gaske kin ka zo nan kana da abin cewa yasa a gaba ya ce walan ya tamannawnahu abadan bima qaddamat aydihi wallahu alimun bi zalim Allah da yayi wannan tambayar ya ce inda gaske lahira ta kace ko tawa ce ko tasa ce ko tasa ce mi fatan mutuwa mana nan da nan kuma sai Allah ya bada amsa yace wallahi ba za su taba yin fatan mutuwa ba saboda abin da suka san cewa hannunsu sun tsorurta sun aikata wa Allah ba wanda zai fatan ya mutu sai dai in ta zama dole a gare shi walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihi a wani guri Allah yace shin kuna halarce ne lokacin da mutuwa ta halarto wa annabi yaqub ma'ana hatta annabawa mutuwa bata basu ba annabi yaqub ɗaya ne daga cikin manyan bayin Allah ɗaya ne daga cikin manya-manyan annabawa amma mutuwa ta zo ta dauke shi da haka Allah madaukakin sarki yace a kace musu shin kuna halarce ne lokacin da mutuwa ta zo wa annabi yaqub lokacin da ya gaya wa ƴaƴansa me za ku bautawa a bayana suka ce zan bautawa ubangijinka ubangijin annabi ibrahim da annabi ishaqa da sauran annabawa gabaki ɗaya mu musulmi ne zuwa ga Allah a wani guri Allah ya ce kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu an ainihin wato rubuta muku in mutuwa ta halarto wa ɗayan ku in taraka khairan in ya bar wani alheri ya bar wata dukiya ya bar wani gado alwasiyatu lilwalidain wal aqrabi yayi wasiya ga iyaye ga ainihin wato makusanta kamar yadda hadisi yazo wannan magana an shafe ta da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga lokacin da Allah ya hukunta cewa iyaye za su ci gado sai manzon Allah ya ce fala wasiyata lilwalidain dan haka ba za a bar cewa ayi wa iyaye kaza da dukiya ba dan suna cikin wanda za su ci gadon ka wannan yace bil ma'ruf za ku yi haka da kyautatawa wannan haƙƙi ne akan duk masu tsoron Allah wannan duka yana nuna mana a wani guri cikin suratu ali imran Allah ya ce walaqad kuntum tamannawnal mauta kun kasance da kuna fatan mutuwa min qabli an talqahu kafin ku gamu da mutuwar faqad ra'aytumuhu wa antum tanzuruna yanzu ga ta kun ga mutuwar kiri da muzu sai kuma gashi wasu ku ba sa so su ainihin wato mutu din a wani guri yace alladina a kullu nafsin dha'ikatul maut kowace rai za ta dandana mutuwa wa inna ma tuwafawna ujurakum yawmal qiyama ku sani cewa lallai ana cika muku ladan ku ne a ranar tashin alqiyama
faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faza, wanda aka kawar da shi daga wutar jahannama aka higar da shi aljanna, to wannan hakika ya rabota. Allah ka sabuna cikin waɗannan rabotattu gabaki daya. Allah madaukakin sarki yace wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur, wallahi ku sani rayuwar duniya ba komai bace, face wani rudi wanda yake dan jin dadi na rudi wanda bai da wata albarka bai da wani alheri gabaki daya. A wani guri Ubangiji subhanahu wataala ya sake cewa kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'una, lalle za a dannana kowace rai mutuwa, kuma gare mu gabaki ɗaya za ku koma, da kai da wanda ya nemi ya mutu da wanda ba bai nemi ya mutu ba. Allah ya ce gaba ɗaya in na kashe ku zan tara ku a gabana gaba ɗaya. Mutuwa jama'a ba ta ga salihi, ba ta ga mutumin banza, yasa Allah ya kashe manyan bayin Allah, kuma ya kashe manyan kangararrun Allah. Allah ne ya kashe Fir'auna, kuma Allah ne ya kashe annabi Musa, Allah ne ya kashe ainihin wato annabi a Musa, sannan ya kashe Hamana da Karuna. Allah madaukakin sarki shi ya kashe duk wani babban mutum a fannin tafarkin Allah da biyayya ga Allah, kuma shi duk wani babban mutum a tafarkin sabawa Allah subhanahu wataala. Daga cikin inda ya kamata mu gane, mutuwa wani abu ne wanda la mahalata, ba wata makawa, ba wata matsira, ba wata maguda, shine mutuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Shi tun kafin ma ya mutu Allah yake gaya masa cewa zaka thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimuna, Allah yace kai mai mutuwa ne kuma su din ma ba za su zauna ba za su mutu, kuma za su tashi gaban Allah su din suna husuma a gaban Allah dangane da haƙoƙin juna da suka ci ko suka zalunta, ko suka yi gaba ga Allah kuna husuma da juna, kuna jayayya da juna, kowa na neman haƙƙinsa a gurin dan uwan shi. Wannan ita ce ka'idar mutuwa. Ba babba, ba yaro, ba mutumin kirki, ba na banza, babu annabawa, babu salihai, babu mutanen kirki, babu kangararru, kowa zai mutu. Wa ma Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul, sai yace afa in mata aw qutila, annabi Muhammadu ba wani bane, face manzo waɗanda kafin shi ya zo wasu manzannin sun gabace shi, yanzu idan ya mutu kaga kenan ake zai mutu. Aw qutila, ko kuma ma a ce yaki aka je aka kashe shi, in kanatum ala aqadikum, yanzu sai ku juya ku bar addini saboda mutuwar manzon Allah? Allah ya ce ai ba haka na tsara ba. Dan haka da wanda kake so da wanda baka so dole za a mutu. Babban tanadin mutuwa shine tanadin lahira, tanadin makoma mai kyau, tanadin abin da zai tseratar da kai daga azabar Allah, shi ne kadai tanadin mutuwa. Amma babu wani abin da zaka yi mata tattali da ya wuce aikin kirki da zai sa ya hana ka mutuwa, ko kuma a ce idan ka mutu Allah ba zai taba ka ba, wallahi baka isa ba, ko kai wane ne? Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratu Ali Imran har ilo suratul Nisa afwan, yace wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katiran wasa'a, sai yace wa man yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Duk mutumin da ya fita daga gidansa yana mai tafiya gurin Allah, yayi hijira, ya kaurace wani aikin sako, ko ya kaurace wa garin sako, ko ya kaurace wa gurin da ake maganganun sako, ya tafi gurin da zai bi Allah, ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya ce thumma yudrikuhul maut, yana kan hanyar tafiya wannan guri da zai samu sakewa yayi abinda Allah ya aiko shi, sai mutuwa ta riske shi. Allah ya ce faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, wannan mutumin lalle ladan sa zai tabbata a gurin Allah, zai samu lada a gurin Allah, Allah zai sa shi a aljanna, Allah ka saka mu gabaki daya. Wa kana Allahu ghafurar rahima, Allah lalle mai yawan gafara ne, ainihin wato mai yawan rahama ne gabaki daya. A wani guri Allah madaukakin sarki yake ce mana wa huwal qahiru fawqa ibadihi, shi Allah shi ne marinjayi a furfushin bayinsa, wato yana saman bayinsa kuma ya rinjaye su. Wa yursilu alaikum hafazatan, kuma yakan turo muku masu kula muku da ayyukanku, mala'iku kenan masu kididdiga, hatta idza jaa ahadakumul mautu, ahadakumul mautu, Allah yace har sai mutuwa ta zo wa dayanku, tawaffatuhu rusuluna, sai manzanninmu su kashe shi, wa hum la yufarrituna, ba sa sakaci game da aikin da nasu kansu. Ma'ana Ubangiji subhanahu wataala yana nuna mana shine wato marinjayi a sama da mu, ya rinjaye mu, ya fi karfin mu, ba yadda muka iya da Allah, kawai sai dai mu bi shi. Duk abin da za ka yi wa Allah wallahi tallahi sai ka bi shi, ba a martsageranci, ba a masa abin shiga hanci da kudundune, ba a daka masa tsawa, ba a yi masa abin nan ainihin wato nunkufurci ba a masa kangara ba a mar taurin kai ba a nuna mar isa da baba kere ba a iya kai gare shi ballantana a cutar da shi yasa cikin hadisi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin arba'una nawawi hadisul qudusi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace ya ibadi innakum lam tablugu durri fatadurruni ai ba ku isa ma ku iso inda nake ba ballantana ku iya cutar da ni ba yadda ka iya da Allah babban abin da zai hada ka da Allah lafiya shine biyayya gare shi kawai dan haka Allah yace ni ne manin jayi a kurkushin ku a sama da ku kuma ina turo muku wanda zai kula da ayyukan ku da harkokin ku da shigar ku da fitar ku sannan yace har zuwa lokacin da mutuwa za ta zo wa ɗayan ku tawaffatu rusuluna manzanninmu mala'ikunmu sai su kashe shi wa hum la yufarrituna wallahi ba za su yi sakaci dangane da aikin da na saka su ba inda Allah subhanahu wataala wannan ita ce mutuwa jama'a wannan shine Allah wannan ita ce tafiya da babu dawowa in an tafi tafiyar da duk abin da aka isa da shi da hi za a zauna har abadan abidina ita ma abadan din har abadan dinta Allah yace Allahu allazi yatawaffa al-anfusu hina mautaha Allah shi ke daukar rayuka yayin mutuwarsu Allahu yatawaffa al-anfusu hina mautaha sai yace wallati lam tamut fi manamiha wacce Allah bai kaddara mata mutuwa ba sai ne mata karamar mutuwa shine bacci sai bacci ya kwashe ta Allah yace fayursilul fayumsiku allati qada alaiha al-maut idan Allah ya tahi tun daga bacci sai ya rike wacce ya kaddara mata mutuwa yasa za a kwanta da mutun sai kaji an tashi babu shi Allah yace ni nake dauke rayuka a lokacin mutuwarsu yayin kuma da ba za su mutu ba sai in dauke ta a cikin bacci wacce na kaddara mata mutuwa daga baccin sai ke tazarci wa yursilul ukhra ila ajalin musamma ita kuma dayar sai na sake ta zuwa wani lokaci da na sanya cewa ba yanzu ne a wannan baccin za ta mutu ba sai nan gaba wa yursilul ukhra ila ajalin musamma duka wannan Allah yana nuna mana cewa shi yake da iko akan mu Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a wani guri cikin suratu ali imran da har ilo yace wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un wa man qala sa unzilu mithla ma anzala allah wa law tara idh zalimuna fi gamarati almaut hida muhalli shahi Allah yace da zaka ga azzalumai fi gamarati almaut a cikin magagin mutuwa wal malaikatu basitu aydihim malaiku suna shimfido musu hannayensu suna ce musu akhriju anfusakum ku fito mana da rayukanku da kanku ma'ana kai da kanka zaka kama ran ka cizge ta ka mika malaiku al-yawma tudzauna azabal huni Allah yace a yau zan dandana muku azabar wulakanci bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al-haqqi saboda abin saboda abin da kuka kasance kuna faɗa game da Allah wanda ba gaskiya bane wa kuntum an ayati tastakbiruna kuma saboda girman kai da kuke yi game da ayoyin Allah a wani guri Allah subhanahu wataala yake cewa yujadilunaka bil haqqi ba'da ma tabayyana suna jayayya da kai akan gaskiya bayan kuma gaskiyar nan ta riga ta bayyana gare su fa abinda kake faɗa ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama abinda kai kake faɗa ya kai malaika jibrilu abinda kuke faɗa musu ya ku masu da'awa ya ku masu karantarwa fa gaskiya ne kuma ta bayyana kowa ya ganta ka annama yusaquna ila al-maut yadda kuke gaya musu kuke cewa su dauka yadda suke jin takeici da kunci kai ka ce kora su ake zuwa ga mutuwa ko kun yanzu runa suna kano a wani guri subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul tauba yace Allah alam ya ani lil alam ya atihim naba'ul ladina min qablihim qaum nuuhin wa 'adin wa thamud yanzu don Allah labarin waɗanda suka gabace su bai zo musu ba mutanen annabi nuhu da adawa da samudawa da mutanen annabi ibrahim da mutanen madiyana da kuma al-mu'tafikat atatkum rusuluhum bil bayyinati manzannunmu sun zo musu da hujjoji fama kana Allahu li yuzlimahum amma da Allah ya kashe su bai zalunce su ba wallahi da Allah ya dandana musu azaba bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yuzlimuna sun suka zalunci kawunan su da kansu a wani guri Allah madaukakin sarki yace kullu nafsin da'iqatul maut kowanne rai zamu dandana masa mutuwa sai yace wa nabdukum bi sharri wal khairi fitna muna jarrabar ku da alheri da sharri a matsayin jarabawa wa ilaina turja'una kuma gare ku za ku koma gaba daya Allah wannan kursin sai ya fara fada ya sake fada a cikin suratul mu'minun yace zalika bi anna Allah huwal haqq Allah shine gaskiya wa anna wa annahu yuhyil mauta kuma shine ke raya matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir lalle shi ne iko ne a wani akan komai a cikin suratul mu'minun da har ilo Allah ya ce hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'u har sai lokacin da mutuwa ta zo wa mutum sai kaga duk ya rikice yana cewa Allah a mai da ni duniya abannin dan kara wasu mintuna la'alli a'malu salihan zan aikata aikin kirki fi ma tarattu cikin abin da da nayi wasa nayi sakaci akan sa Allah yace kalla ƙarya kake wallahi innaha kalimatun huwa qa'iluha wannan fa kalma ce wanda ka saba fadanta kullun cewa kake zaka gyara kullun cewa kake zaka gyara kullun akai wa'azi kullun akai nasiha sai kace kai bari dai zade mu gyara ka saba fadin wannan tun ranar da tun kafin ranar da zamu zo daukar ka sai yanzu ne zaka sake wudurar mu ka ga mana cewa zaka gyara yanzu ne zaka sake cewa zaka gyara innaha kalimatun huwa qa'iluha Allah yace wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ana kashe ka kuma za a saka ka a kabari hi ne barzakh zaka yi rayuwa ay al hayatu ba'da al maut ila qiyamis sa rayuwar da dan adam zai yi bayan ya mutu kafin kiyama ta tashi wasu sun yi shekara 100 wasu sun yi shekara 1000 wasu sun yi shekara 5000 wasu sun yi shekara 10000 ka tuna babanka ya hayar da su bala Allah ya kai shekara 35 zuwa 40 yana nan yana zaune a cikin kabarin nan amma a cikin ni'ima amma a cikin azaba amma dai wannan shekarun yana nan yana share su yana jira ranar da Allah zai tahi kiyama haka idan ni na mutu haka in kai ka mutu wallahi duk wanda ya mutu wannan ranar yake jira kuma shi Allah ba a mar dole ba za ka je ka mutu kana kabari kaga abin ya yi kace Allah a take da kiyama wani ma zai saurare ka saboda haka yasa ake so a tattali yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace shi kabari da kake ganin sa awwalu manazilil akhirah shine mafar farkon masaukin lahira idan kabarin mutun yayi kyau to zai zama rawdatun ne min riyadil janna dausayi ne daga cikin dausayin aljanna idan ku kabari yayi muni zai zama hufrun min hufrin min hufarin nira wani rami ne wani kwazazzabo ne daga cikin kwazazzaban wutar jahannama Allah ka tsare da ni da ku gabaki ɗaya saboda haka mutuwa jama'a babban masifa ne yasa Allah ya tasamma Allahul maut bil musiba fil qur'anil azim Allah ya kira mutuwa musiba yace hatta idza daratum fil ardi fa asabatkum musibatul maut lokacin da kuka yi tafiya a ban kasa musibar mutuwa ta same ku mutuwa musiba ce jama'a tana sa bawa cikin wani hali in bai je da aikin alheri ba kuma in bai je da aikin kirki ba tana kuma sa bayan sa ya tozarta idan ubangiji bai kiyaye bayan sa ba idan ubangiji bai kiyaye bayan sa ba wannan yana sa bayan da tozarta Allah kai mana rahama idan mun mutu sannan ka kyautata bayan mu idan mun bar duniya ya Allah muna roƙonka wannan albarma ya Allah Allah kai mana wannan albarma ya Allah da haka ubangiji subhanahu wataala ya bayyana mana ayoyi dai jama'a ba za su kirgo ba za su kididdugo ba dangane da maganar mutuwa wallahi wallahi ba za su kididdugo ba a cikin mintunan da nake muku magana a halin yanzu to bari mu je zuwa matsala ta gaba to tunda mutuwan nan dole ce kuma mun ji cewa ta ainihin wato a dauki mutane masu kirki ta dauki mutanen banza kuma ta dauki waɗanda suke mutanen arziki ta dauki mutanen da ba na arziki ba to shikenan sai aka ce mutum ya mutu menene haƙoƙin mu akan mutum idan ya mutu kowane ne karka dauka ko janar Muhammadu Buhari ko Abacha ko waye ya mutu me ya haƙƙin ka musulmi kai akan sa ba zan iya karanto haƙoƙin gaba ɗaya ba amma tafa'a hakamul janaiz wa bid'uha hukuncin hukuncin janaiza da bid'o'inta zaka je ka samu haƙoƙin da ke wuyan musulmi wanda Allah ya dora masa idan dan uwansa musulmi ya mutu daga cikin haƙoƙin shine akwai masa addu'a na samun rahama yasa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan kuka ji labarin mutuwar ɗaya daga cikin ku ku roƙa masa Allah subhanahu wataala ya gafarta masa na farko ku yi istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'una bayan ku yi istirja'i ku nemi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi abu na biyu inda hali ku je kan gawarsa ku yi mar sallah abu na uku ku raka shi makabarta abu na hudu ku yi masa addu'ar samun rahama a makabartar har ruwaya ta zo cewa ana so a yi wa mutum addu'a kamar kwatan kwatin a yanka raƙumi a sadaukar da naman shi dama da Allah jama'a awa ɗaya ana iya ranka raƙumi a sadaukar da naman shi zai yi wahala sai dai awa biyu saniya ma ake karewa da ita a ce an raba namanta a cikin awa ɗaya ko awa biyu wannan muna magana general musulmi duk musulmin da ya mutu wannan shine haƙƙinka a kansa ko in ce kaɗan daga cikin haƙƙi to dan Allah jama'a ina muka samu cewa idan mutum ya mutu mu dinga tsine mishi albarka ina muka samu cewa idan mutum ya mutu mu dinga cewa ba za mu yafe mishi ba hadisi ya tabbata annabi muhammad yace la tasubbul amwat kar ku zagi matattu wannan ladin annahiya ce lace wacce ta hana ka aikata wani abu la tasubbul amwat kar ku zagi matattu inji annabi muhammad matattun nan hadda baba na hadda babanka hadda babansa hadda kowaye ne in dai musulmi ne annabi ya ce kar ka zage shi idan ya mutu sai ya ce fa innahum qad afdau ila ma qaddamu ko ila ma quddimu domin su matattu sun riga da sun gabata sun kwaranya zuwa ga abin da suka gabatar wa kansu ina ma'anar wannan magana ma'ana ta su mata ishe su babu wani dan adam a duniya da yake zama abin tausayi na yankan shakku komai matsayinsa a duniya na rantsi da Allah sama da mutumin da ya mutu daga lokacin da mutum ya mutu in dai kai musulmin arziki ne in dai kai bawan Allah ne na kirki in dai kai mutumin kirki ne to ka san cewa wannan mutumin abin a tausaya mishi ne ba abin kuma da za a sake bin sa da wasu abubuwa bane ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da malamai sun nuna mana muhimmancin afuwa da yafiya idan mutum mayama ci haƙƙinka yasa ma malamai suna da karin magana suna cewa la taj'al ragabatal intiqami taharmuka thawabul afwi kada kwadayin ɗaukar fansa ka ce kai baka yafe ba ko baka yarda ba ta hana ka menene wato samun ladan afuwa da zaka yi wa wani a wani guri suka ce idza aratta an tas'ada lifatratin wajiza idan kana so kai rayuwa a takaitacciyar rayuwa ka ji dadi takaitacce wanda bai da yawa fantakin mimman kadarta alaihi to kace sai wanda kake da ikon yafe masa ya biya ka in dai ka dauki dabi'ar duk wanda kake da ikon yafe masa sai ya biya ka to ba za ka yi tsawon rayuwa ba in ji malamai amma idza aratta an ta'isha fi sa'adatin amma idan kana so kai rayuwa mai kyau fa'afu anhu kace ka yafe masa jama'a wani sahabin annabi muhammadu in ban manta ba abu zarrin ligifari yana bin bawan wani bawan allah kuɗi bawan allah ne yana ta kakkauce masa wata rana sai je ya rufa shi a gida ya ce bawan allah ya kake guduwa mu ya ce wallahi kuɗin da kake bina ne ya sa ba na so mu gamu da kai ya ce me yake faruwa ya ce ina cikin masifa ina cikin tashin hankali ban da halin da zan biya ka wannan sahabi ya fashe da kuka ya ce allahu akbar ya ce annabi muhammadu ya ce duk mutumin da ya yafe wa wanda bai da halin biya ko wanda yake cikin damuwar a yafe masa shi ma allah zai yafe masa don haka je kana yafe maka wannan shine halin mutanen kirki wani guri suka ce idza qadarta ala ahadin faf'al al'afwa anhu ya ce idan ka samu dama akan mutum gahi za ka iya kwatar haƙƙinka ko za ka iya cewa baka yafe ba kuma allah ya biya ka to ka ce masa ka yafe shukran lil qudrati alayhi saboda ka gode wa Allah akan damar da ya baka akan shi ma'ana ga hidumudumu yanzu ba yadda ya iya sai yadda kai da shi sai ka ce je kana yafi wanda daga cikin magabata ya zo yana alwala bawan sa yana zuba masa ruwa sai butar hannunsa ta kubuce ta daki kan wannan ɗaya daga cikin magabatan sannan kuma ta watsa masa ruwa a fuska ka san wannan abun akwai bacin rai a ciki mutum ya zo bai kula da abin da yake ba ya sake maka abu ya watsa ma a jikinka ya kuma buga ma shi ran wannan magabaci ya baci sai wannan bawa ya ce masa khuzil afwa Allah ya ce khuzil afwa ka riki afwa sai ya ce afautu anka na yafe ma wa amur bil urfi haka aya ta zo kai umarni da abu mai kyau sai ya ce je kana yanta ka kuzul afwa wa amir bil urfi kai umarni kuma da mai kyau sai ce je kana intaka sai ce wallahu yuhibbul muhsinina Allah kuma yana son masu kyautatawa sai ce ku je ku bahi dirhami 10,000 sadaka ka tafi garin ku kawai laifi yemar ya mara afuwa ya yafe masa ya yanta shi kuma ya bashi kyauta saboda suna neman yardar Allah amma kai kana nan kana cewa kai baka yafe wa janar Buhari ba saboda baka da hankali idan baka yafe wa janar Buhari ba in Allah ya yafe miki ya zaka yi da shi ko Allah bai da iko ya yafe masa yana da iko ya yafe masa mutumin da ya tafi lahira tasa ta kare jama'a yanzu ta wanda suke raye ne ake magana kar ka zamanto mai zuciya mara imani zuciya mara takawa zuciya mara laushi wanda ga cikin magabata yake cewa la lazzatul afu wallahi dan danan yafiya a cikin zuciya a'azabu min lazzatit tashaffi wallahi yafi ainihin wato dan dano sama da abi ainihin wato cewa sai an kwata ma iya cinka ma'ana misali a ce yau kana bin wani miliyan 100 to dadin da zaka samu a rayuwarka kace ka yafe mar yafi dadin da zaka samu an baka miliyan 100 yace mafi munin kuma abinda mutum zai yi akan wanda ya samu iko akan shi shine yace bai yafe masa ba shine mafi muni wani daga cikin magabata ana ce masa al-muhallab bin abi sufra yana cewa ma shaykun abqa lil mulki min al-afu yace babu abin da yake yake dawwamar da mulki yake dawwamar da matsayin mutum yake sa Allah ya dinga baka dama a rayuwarka sama da a ce kai mai afuwa ne ga mutane fa huwa khairu manaqibil muluki daga cikin abubuwan da Allah ke mutane na mulki da matsayi a rayuwa shine Allah ya saka mutum mai yafiya da afuwa ga mutane dan haka malamai suka ce ita afuwa hali ne mai karanci yana daga cikin dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa cikin suratul a'raf Allah ya ce kudul afwa wa amr bil urf karanti afwa ka dinga umarni da mai kyau a wani guri yace fasfah safhil jamil safhal jamil fasfah safhil jamil ka ainihin wato ya afwa afwa mai kyau kai ko ayar da Allah yace ka dauki fansa in an maka ba daidai ba wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi me yace a gaba sai yace wala in sabartum la huwa khairul lisabirin idan an muku ba daidai ba Allah yace na ba ku dama ku dauki fansa ku ce ba ku yadda ba kana da yanci ka ce baka yadda ba Allah yace amma ka sani inda zaka yafe da yafi maka alheri Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul nur yace wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum ɗaya ne daga cikin sahabban annabi Muhammadu jama'a sayyidina Abubakar in ban manta ba sayyidina Abubakar baban nana Aisha nana Aisha lokacin da aka yi mata kazafin tayi zina to an samu wasu daga cikin sahabbai su ma sun dauki wannan jita-jita sun yi ta yayatawa saboda sun dauka maganar da gaske ne yasa Allah a cikin suratul nur ya dinga jan hankalinsu yace lokacin da kuka ji labarin nan me yasa baku yi zaton alheri ga nana Aisha ba me yasa baku yi mata zaton alheri ba kuma kuka dauki magana kuka ta yadawa ya izukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum Allah yace ina jan hankalinku kar ku sake jin wata magana mummuna akan ɗaya daga cikin bayina ku koma kuna yayata ta dak har abada ban yadda ku sake yin haka ba in dai ku mu'minan gaskiya ne Allah ya dinga yawa sahabbai fada karanta suratul nur to akwai wani sahabi ana ce masa Mistah ibn Uthatha wannan Mistah ibn Uthatha yana daga cikin manya-manyan wato sahabban manzon Allah kuma yana daga cikin bayi da suke zaune a gidan sayyidina Umar yana masa sayyidina Umar dan wasu hidimomi sayyidina Umar ya dauke masa duk abu na rayuwarsa da cinsa da shansa da suturarsa da komai sayyidina Abubakar afwan ya dauke masa komai me ya faru shi ma sai zama ya shiga kuma abin dole akwai abin haushi mutun ne ka dauki nauyinsa a gidanka kana daukar dawainiyarsa sai ya ji labarin kai wani abu ko yarka tayi wani abu don Allah ya kamata ya zama cikin masu kare ka ko bai kamata ya zama ba ya kamata to amma wannan dabi'ar mutane ne mafi yawanci masu taimakon su kuma su suke illatawa wannan dabi'ar mutane ne kun ga har a zamanin sahabbai an samu wannan matsalar wanda ke maka rana abin nan mai maka inuwa kai kuma shi kake masa rana dan haka Mista ina cikin gidan sayyidina Abubakar amma wallahi shi ma sai ya shiga cikin masu yada waɗannan maganganu ai na Aisha ai an ce kaza ai an ce kaza sayyidina Abubakar da ya ji wannan labari sai ce to ba matsala mista yanzu ni zakai wa haka ni ina daukar nauyinka ka ji labari game da yata memakon ka lalubo hanyoyin uzuri kai mata kuma sannan sai ka dawo kai ne kake yayata wannan magana yace to daga yau ka bar gidana bana bukatar a gidana kuma duk abin da nake maka bazan sake yi ba daga yau sayyidina abubakar dan adam ne jama'a ana iya bata masa rai ana iya fada mar magana da za ta harmar da hankali dan haka yayi hukunci irin na dan adamtaka amma saboda darajar sayyidina abubakar a gurin Allah da kimar da yake da ita sai Allah ya sauke aya akan wannan magana sayyidina abubakar Allah ya ce wala ya atari ulul fadl minkum wasa'at an yu'tu ulul qurba sai ce wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim Allah ya ce kada wanda Allah ya yi wa falla a cikin ku wanda Allah ya ba su matsayi wanda suke da dan kudi wanda suke taimakon wasu gajiyayyu wanda suka dauki nauyin wasu jama'a dan sun musu ba daidai ba su ce ba za su sake taimakon su ba wal ya'fu wal yasfahu Allahu akbar Allah ya ce ku yafe mana ku yafuwa mana yanzu kai duk waɗannan ayoyin basu rarrahi zuciyarka cewa in wani Allah ya dauki rayuwarsa ko menene ya ainihin wato taba naka ka yafe masa ba kai ma ka nemi yafiyar Allah ba Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu ku yafe ku yi afuwa mana ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba ku so Allah ya yi muku gafara ne Allahu akbar sayyidina abubakar yana jin wannan aya sai rushe da kuka yazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi wallahi in wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allahu wallahi manzon Allah ina so ni ma Allah gafarta mu dan haka na ya yi mista yazo ya ci gaba da daukar abin da yake dauka a gidana ya ci gaba da karbar abinci ya ci gaba zan dinga dinka mar sutura zan dauki nauyin makarantar shi zan taimaka masa har duniya ta nade bazan daina ba ya manzon Allah ga haka ƴan uwa maganganu da musani suke yi wannan bawan Allah Allah ya masa rasuwa na farko ina so ku gane mas'alar sai abin nan ainihin wato janar Muhammadu Buhari tana da abubuwa da yawa da ya kamata mutane su lura abu na farko mutumin nan bisa ga dukkanin abin da ya bayyana wallahi ya nuna mutumin nan bai ci kudin al'umma ba shi ya bayyana Buhari ne ya mutu ya koma daura gidansa ya je ya zauna Buhari bai gina gida a Abuja ba ka gaya min daga shugabannin da zuwa na yanzu nawa ne suka yi mulki suka ba gidaje ba filaye da abubuwa suka tanade su a Abuja ka gaya min adadinsu suna da adadi jama'a amma wannan dattijan har yanzu ana cewa in ma an ce da gida ana cewa ba nasa bane ana cewa ba shi akai ana cewa wani ne ya saya mar haka ake tarade da ima ana ba a da tabbacin ma cewa shi ya mallake kwaman gida a Abuja gidansa da yake Kaduna shugaban kasa ya bayar rice a je a yi renovating din gidan nan jama'a saboda gidan tun 80s ko 90s da ya gina shi bai sake taba shi ba haka yake zaune sanda aka je aka rusa wasu gurare aka farke wasu gurare aka gina wasu gurare aka gyara wasu gurare sannan guraren nan suka abin nan gidan nan ya dan dawo za a kalle shi waɗannan alamomi suna nuna mutumin nan muna kyautata mar zato in dai ba wani abu idan ya bayyana ba gaba ba mu san gaba ba amma dai zuwa yanzu abin da muke fahimta kenan abu na farko kenan abu na biyu wannan bawan Allah dama daga cikin matsalan mulki shine zaka samu abubuwa da yawa wallahi ba kai zaka yi su ba wanda suke kewaye da kai ne zaka yi su za su yi su sannan a matsayin sa na wanda shekaru sun riga sun kan masa bai da cikakken lafiya ga yawan shekaru wallahi akwai abin da babu yadda ya iya da hinarin sai da Allah haka zai faru kuma yana gani ba zai iya magance shi ba jama'a yar adwa daga cikin abin da ya bayyana cewa shi ajalin sa shine wani cin amana da aka yi wa kasar nan dangane da gyara wutan nefa an kawo kuɗi gwamnatin Saudiya ta dauki nauyi za a gyara wutan nefa an gama komai aka dauki kudaden da kayan aikin da komai aka danka wasu ƴaƴan sarakuna da ƴaƴan wasu manya akan za su yi contract din wannan aiki suka kwashe kuɗin gaba daya kuma aka hana yar adwa daukar mataki akan su ranar da aka zo aka gaya mar gaba daya fa babu wannan kayan aiki babu wannan kuɗi wanda ya gaya mar magana yace da ya sidda kansa haka akan santa table yana dagowa asibiti aka wuce da shi jinyar da ta tashi wanda bata sa ya rayu ba daga karhi Allah ajalin sa saboda ga laifi kuma an hana a hukunta wanda suka yi ga matsala alheri ya zo wa kasa za a gyara kasa wasu tsilaru sun wargaza abin
haka abin sai ya kwakule shi a zuciya ya nunkufurce shi abin sai ya tayar mar da rashin lafiya dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya kira yawo shi akwai abubuwa da yawa waɗanda janar yayi kokarin su gyaru Allah bai bashi ikon gyarawa ba kuma ba shine zai bi gari gari ya je ya gyara wannan abin ba ministoci tsakanin ma'aikata ministoci da waye sanda mutumin nan ya bawa arewacin Najeriya mutum 86 duka ɗan arewa ne kuma kaso 75 din su musulmi ne bai wuce kaso 15 ne cikin 100 ko 25 suka zama ba musulmi ba wa zai gyara mana saboda haka cewa da zaka ce ba za ka yafe ba kana da damar ka faɗa haka wala Allah amma ka sani ko kai yau ka mutu kana neman masu yafe ma kuma al'amarin mulki abu zai iya faruwa a mulkin ka baka san kai kai ba yanzu ko nan masallacin ga su baban Maryam ga saura wata ran za a yi wani abu wallahi ba ni ne ba kuma ban san an yi ba amma dole an tashi kan wa za a da kawo kai na za a kawo za a ce ai liman ne gidanka abu zai faru matanka ne suke tsururta wannan shegantakar suna zubar ma da mutunci amma al'ummar anguwa za su ce ka gani ya bar gidansa ya lalace ya sake musu abinda suka dama suke yi wannan shine al'amarin shugabanci fa jama'a yana da hatsari yana da abubuwa a cikinsa lokacin da aka kashe sayyidina husaini zamanin mulkin muawiya ko yazidu dan muawiya duk saban tarihi idan ka je kana bincikawa za ka samu yazidu bai san an kashe sayyidina husaini ba wallahi tallahi bai sani ba amma tun daga wancan lokaci har rana ne kamata yau kowa na ayyanta laifin kashe husaini a wuyan muawiya sai mu ahadu sunna muna gode wa Allah mu ne kadai muka ce ba mu yadda yazidu ne ya kashe muawiya ba abin nan ya kashe husaini ba amma a zamanin mulkin sa aka kashe shi to akwai laifin da wallahi a mulkin ka za a yi shi baka san an yi ba baka da hannu a ciki wasu ne wanda suke karkashin gwamnatin ka suka yi amma kai baka da hannu a cikin wannan lamari yanzu duk waɗannan ma sai mu ce ba mu yafe wa janar ba tsakanin mu da Allah saboda haka akwai ganganci cikin maganganu akwai fa wanda na gani yana nan akan wayata na yi saving din bidiyon yana cewa da a ce idan aka roke he ya yafe wa janar Buhari in ya yafe masa Allah hi ma zai yafe masa ya shiga aljanna wallahi ya gwammace ya shiga wutar jahannama ni na ga bidiyon in mun tashi ka zo in nuna ma wanda irin ganganci ne muke wa Allah ne kan jama'a wanda irin tabargaza ne muke wa Allah cewa fa ka yafe din nan fa ba ana cewa ne ɗebo ladanka ka tura mar kabarin shi ba a'a ka ji da naka ka bar shi shi ma ya ji da nasa to abin da ya jawo waɗannan matsaloli jama'a wato ba mu da aqida ne mai kyau ba mu da tauhidi mai kyau babu tarbiyya kuma idan mutum yana da aqida mai kyau yana da tauhidi mai kyau ku sani da duk duniya yanzu maganar ta ake cewa in Allah ya ga dama ka ce ma ba za ka yafe wa janar ba Allah zai iya yafe masa jama'a Allah yana da iko ko bai da iko yana da iko me dalili da yasa Allah yake da iko na farko dai Allah ya faɗa mana inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi amma wa yaghfiru ma duna zalika shin harkar shugabanci tana cikin ma duna zalika ko bata ciki na rantse da Allah idan Allah ya taimake janar Buhari ya je da kyakkyawan tauhidi Allah zai iya yafe masa wannan ita ce aqidata kuma wannan shine tunanina duk mutumin da ya je lahira da ingantaccen tauhidi wallahi duk laifukan da yayi wa Allah Allah na iya yafe masa koda ku laifin ne yana da alaka da wasu domin iya laifin da Allah zai dawwamar da mutum a wuta shine laifin shirka to amma anan kuma a gurguje zan ja hankalinmu wannan kuma kar ya baka dasisi ko kai shugaba ko kai waye ya zama ka ce okay wato abin haka yake a to bari mu ci gaba da cin amana tunda dai in mun mutu da tauhidi za mu samu rahama a'a ita azabar Allah da bala'in Allah da ukubar Allah gamuwa da hima ba a so balantana a ce an shiga hatta waɗanda Allah zai wa ukuba ya yafe musu daga baya ba haka aka so ba jama'a kuma idan ka shiga ba za ka yi tsammanin yafiyar ma za ta zo ba
saboda wa kana yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna, rana daya a lahira kamar shekara 1000 ne a duniya, kwana daya. Maganar Allah wasa ce? Saboda haka shugabanni ku ji tsoron Allah. Akwai hadisi da annabi yayi ankarar irin addu'o'in da manzon Allah yayi. اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق اللهم عليه كنت تصورون ودنا اذن انما السبيل على الذين يظلمون الناس سندي ليفي ينا كان ودند سكي زالنتر متاني ني كوي هانكلي دا ايرن ودنان ايوي اذن سو سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون irin su hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk mutumin da ya karbi jagorancin mutane sai ya tare musu kofar rahamarsa da sauraron su, ya tare musu kofar tausaya musu da jin kansu, ya kiye musu abin da ya kamata, shi ma Allah madaukakin sarki zai watsar da shi a ranar lahira, zai fatali da lamarin sa. Ku ji tsoron waɗannan hadisan. Yanzu dai ga hinan gawar janar Muhammadu Buhari, kowa yana ganin ta ba wanda ya iya da ita. Ga shugaban ƙasa a raye, ga shugaban ƙasa a mace. Wannan bai isa wa'azi ba? Ga rani, ka dinga kallon bidiyoyin janar lokacin da ake rakohi da convoy sun fi guda 100 suna bansa manya-manyan jifa-jife babu ta ƙasa da miliyan 150 sai 200 sai sama. Kuma ka kalli bidiyo lokacin da ake tona ƙasa ana turbuda shi a ciki, don Allah jama'a wannan bai ishi mutum wa'azi ba? Yasa sayyidina Usman yana cewa kabari shi ne farkon masauki, yakan idan ya ci in aka magana mutuwa ma shi bai kuka, sai an yi magana kabari sai ya rushe da kuka. Aka tambaye shi me yasa, yace shi kabari fa shi ne masauki masaukin mutum, idan ka samu alheri a cikin sa to kiyamar ka in ta tashi baka da matsala, amma idan ka gama da sharri fa tun daga nan har kiyamar ta tashi a cikin matsala take. Wannan bai ishe ku shugabanni wa'azi ba? Naga gwamnoni da yawa suna gurzar kuka ka shirban, muna kyautata musu zaton tsoron Allah ne da imani yasa suke wannan kuka. Allah ya sa musu imani a dalilin rasuwar janar, ya Allah. Mun ga ministoci da yawa suna zubar da hawaye saboda suna ganin ga wanda yake ogan su a da. Idan yayi furuci kwaya daya kasan nan za ta iya gyaruwa, haka in yayi furuci kwaya daya kasan nan za ta iya rikicewa, amma yau gashi yana kwanci za su turbuda shi a rami babu yadda suka iya. To ka kallo waɗannan su zaman to ma izina a matsayin ka na musulmi, kar ka yadda mutuwa bata zama ma wa'azi ba. Da haka ɗan uwa, bai tsoron waɗannan tattaunawa, maganganun suna da yawa, kawai na yanke su ne don na so in karanto nassoshi da suka yi magana akan yadda Allah ke bafe wa bawa, in kawo nassoshi game da yadda shugabanni ya kamata su tsoron Allah game da mulkinsu. To amma babu lokaci, amma wa bihadal qadri kifaya, muna fata Allah ya isar da wannan saƙo zuwa ga al'umma kuma su yi aiki da shi. Mu ji tsoron Allah, mu yafe wa janar abin da ya faru da shi, Allah ya yafe masa. Allah ya gafarta masa, ya hada shi da rahamar Allah a gobe kiyama. Su kuma sauran shugabanninmu, Allah ya sa wannan mutuwa ta zamanto musu izina na gyara tauhidi da aqidarsu. Mafi yawancinsu mushrikai ne, da tsafi da abubuwa suke mulkar mutane. To wallahi ku sani, idan kuka shiga wannan ramin tauhidin ku ne kadai, wallahi zai tsiratar da ku a ranar lahira. Kowa ya watsar da kowa ya rike Allah, wallahi. Muna nan muna ta darussan tauhidi a nan. Wasu suna ganin kamar ba bamu da aikin yi, dan me yasa ma za a tsaya ana darasin tauhidi? Na rantse da Allah, na rantse da Allah, bamu da tsira in ba mun koma zuwa ga tauhidi ba. Kawai ka kade ta Allah cikin bauta, ka fahimci mi waye Allah. Yo ai fahimtar waye Allah ma yake hana ka saba wa Allah. Duk lokacin da baka san girman Allah ba, ba abin da ba za ka aikata ba. Amma idan ai dama tauhidi shine sanin waye Allah, sanin girman Allah, sanin waye mahaliccinka, ya zaka bauta mar? Wannan shine yayin da bawa ya cika zuciyarsa da wannan, na rantse da Allah, ko kudi ka bashi kace saba Allah ba zai iya ba, ko kudi ka bashi kace ya ci dukiyar mutane ba zai iya ba, ko
kudi ka bashi kace ya kashe mutane ba zai iya kashewa ba saboda ya san wa yake sabawa amma da zarar dan adam bai da wannan aransa ba abin da ba zai iya zakewa ba Allah ka yafe mana ka kara mana ikhlasi ka kara mana tauhidi ka ji kanjanar ka gafarta masa ka hada mu da shi a jannatul firdausi sauran shugabannin mu Allah ba ku iko gyarawa kun dai ga yadda Allah yayi da jannar ba yadda ya iya haka Allah madauka jama'a a asibitin ingila fa a clinic aka aje wannan bawan Allah ba asibitin gwamnati ba ni na ga bidiyo lokacin da aka nuno hoton abin nan waye waye ingilan clinic tare da cewa su asibitocin su ko da clinic ne zaka samu masu kyau ne kuma masu inganci amma kuma a matsayin sa na tsohon shugaban kasa wallahi ya kai a ce a asibitin da shugaban kasar ingila yake kwanta nan ya kamata a kwantar da shi to amma kai ka san me ya faru aka je aka kwantar da nan a clinic ka san me ya faru ka san wannan ijra'at ka san wannan me ya faru kafin wannan lokacin kwana 15 shi da kafin lokacin me ya hakuri akwai gaibubbuka da yawa wanda ba mu san su ba sai an je lahira za mu san su kawai ka sallama wa Allah ka mika wa Allah wuya amma akwai sirruka a rayuwar mutane wanda ba za ka taba sani ba duk maganar da zaka faɗa za ta jawo ma bala'i ne baka sani ba Allah ka tsare mu Allah ka shirye da mu ka sa mu gama da duniya lafiya ka sa aljanna ta zama komar mu subhanallahi allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ila salatikum wa sawwu sukukum yarhamuni wa yarhamukum